This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna kuma tare muke da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Alhamis 3 ga watan Oktoba shekara ta 2024. A cikin shirin namu na yanzu bayan labaran duniya za ku ji cewa an kammala wani babban taron matasa daga kasashen Niger, Mali da Burkina Faso domin tattauna yanayi da matsalolin da ke addabar matasan kasashen na yankin Sahel. Kamar kowace ranar Alhamis a yau ma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli. Sa'annan za mu bude layukan mu domin ba ku damar kira a bayyana ra'ayi. A yau muna so ne mu ji ra'ayoyinku kan matsalar faduwar darajar naira akan kudaden kasashen waje. To amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Sojojin Isra'ila sun gaggauta gargadin mazauna garuruwa da ƙauyuka sama da 20 da ke kudancin Lebanon a yau Alhamis da su hanzar tafi cewa daga gidajensu sun nufi arewaci domin kaucewa cutuwa a yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare ta ƙasa akan Hezbollah. Mai magana da yawun sansanin 'yan gudun hijira na Laraban Lieutenant Colonel Avichev Adre ya sanar da bada sanarwar ta kafar sadarwar zamani ta X ga mazauna yankin, inda ya ce su koma yankin arewacin kogin Avali domin tsira da rayuwarsu. Ya ce tsayawa a yankin kudanci zai jefa rayuwarsu cikin haɗari. Ya ce ayyukan Hezbollah sun tilasta wa sansanin bijirewa hakan da ƙarfi da yaji. Ya ce za a sanar da su lokutan da ya dace su koma gidajensu. Sansanin ya saki wani faifan bidiyo da ya ce na dakarun da ke kai hare-haren soji ne a kudancin Lebanon. A halin yanzu rundunar Brigade na 6 na can a yankin kudancin na Lebanon tana gudanar da samamai da nufin durƙusarwa tare da lalata gine-ginen mayakan ƙungiyar ta Hezbollah. A wani labarin makamancin wannan a yau Alhamis, jami'an lafiya a Lebanon din suka ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a Beirut da ya yi sanadiyar kisa akalla mutane 6 ya kuma raunata wasu su 7. Sojojin Isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kai kaitar Beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan Hezbollah. Mai kula da al'amura na musamman na Majalisar Dinkin Duniya a Lebanon, Jenin Henin Prester, ta faɗa a kafar sadarwar zamani ta X cewa sai dai a irga yawan hare-haren da ake wato da ke girgiza birnin, ba wani gargaɗi ba ƙarar jiniya, ba a sanin abin da zai faru a gaba. Zama ne na rashin sanin tabbas, zama ne kuma na zulumi da tsoro. A ranar Alhamis ɗin nan sojojin Isra'ila suka ce harin da suka kai ta sama ya kai kai wuraren mayaka 200 a Lebanon da ya hada da wani gini a Bin Jebel da ke kudancin Lebanon ɗin da Hezbollah ke aje makamansa a ciki. Isra'ila ta ce wannan harin ya kashe mayaka 15. Shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya kori shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar mafi daɗewa akan kujera, inda ya mai gurbin sa da wani na hannun damansa ƙarƙashin wata dokar shugaban ƙasa. Korar Akol Kurkuk, wanda ya shugabanci hukumar tsaron cikin gida mai cike da cece-kuce da ke ƙarƙashin babban hukumar tsaro ta ƙasa NSS tun bayan lokacin da ƙasar ta karɓi 'yanci daga Sudan a shekarar 2021, wato da 11, ta zo ne makonni bayan da gwamnatin riƙon ƙwarya ƙasar ta sake sanar da ɗage gudanar da zaɓe a ƙasar. A watan jiya ne ofishin shugaba Kiir ya sanar da ƙara tsawon wa'adin gwamnatin riƙon ƙwarya na shekaru 2 tare da ɗage gudanar da zaɓe a karo na 2-2 bayan jinkirin da aka samu a shekarar 2022, lamarin da ya janyo suka daga Amurka da sauran waɗanda suka taka rawa wajen samar da zaman lafiyar ƙasar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis ɗin ne sabon sakatare janar na ƙungiyar ƙawance ta NATO Mark Rutte ya ce ƙungiyar na sanar da cewa Ukraine na da buƙatar gaggawa a faɗan da take yi da mamayar ra a lokacin da ya ziyarci Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine ɗin Volodymyr Zelensky. Rutte ya shaida wa manema labarai cewa abu ne mai muhimmanci gare shi na yaje Ukraine a irin wannan lokaci domin fayyacewa a fili ga kowa da al'ummar ƙasar ta Ukraine da ma duk wani mai kallo cewa NATO na tare da ƙasar Ukraine. Ukraine. Rute ya kara da cewa shida Zelensky sun tattauna bangarori da Ukraine ke da buƙatar ƙarin tallafi da hanyoyin da NATO da ƙawayenta za su yi aiki tare domin cimma waɗannan buƙatu. A ƙarshe ya ce NATO na tare da Ukraine domin tsaron bangarorin biyu. Zelensky ya ce ya tattauna jadawalin nasarorin shi tare da daddada kira ga ƙawayen Ukraine da ke samar da makamai da su amince wato da sulamunci a yi amfani da waɗannan makaman wajen zurfafa kai hari cikin Rasha. Mai yiwuwa dan takarar shugaban kasar Mozambique a zaben da za a gudanar a wannan watan da ke da yakinin lashe zaben ya ci gaba da dogaro kan sojojin kasar da kudade daga Turai wajen samar da tsaro ga manyan wuraren albarkatun iskar gas din kasar a yaki wato a yanki mafi fama da tashe-tashen hankula cewar wani mai sharhi. Tsohon malamin secondary Daniel Chapu mai shekaru 47 a duniya ya rika gudanar da yakin neman zaben sa ta yin amfani da kalmar a koma bakin aiki da ake sa ran idan ya lashe zaben ya tafiyar da aikin gina manyan ayyukan wuraren hakar iskar gas da a halin yanzu aka dakatar da su sakamakon rashin tsaro a yankin Cabo Delgado. Domin samun nasara hakan wajibi ne dogara kacukan akan dakarun kasar Rwanda da shugaba mai ci Filipe Nyasi ya kawo a shekarar 2021 domin karfafa dakarun cikin gida a fafutukar da suke yi. Mai sharhi a kasar ta Mozambique kuma jagora a wani kamfanin tuntuba ta Tyres Jacobs yace babu ta baba game da kwarewar dakarun na Rwanda kuma Mozambique ba ta da wani zabi illa ta amince da hakan.
Awa shirye kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An kammala wani taron matasa daga kasashen Niger, Mali da Burkina Faso domin tattauna yanayi da matsalolin da matasan kasashen uku suke fuskanta. Taron wanda aka gudanar a birnin Agadez dake arewacin kasar Jamhuriyar Niger ya kuma tattauna kan dimbin kalubalen da kasashen uku na yankin Sahel suke fuskanta da suka hada da sha'anin tsaro, tattalin arziki da sauransu. Wakilinmu Hamid Mahmud na dauke da karin bayani.
Matasa kimanin fiye da 300 ne dai da suka fito daga kasashe uku na kungiyar IAS suka gudanar da wani taro a Agadez dake arewacin Niger da rufin tattauna matsalolin da suke cin karo da su a wannan yanayin da kasashen ke fama da matsalolin da suka dabaibaye su. Matasan sun kuma tattauna kan hanyoyin samo mafita kan waɗannan kalubalai dake gaban su wanda a cewar su ke hana su ci gaban rayuwar su. Yusuf Idrisa shugaban wata kungiyar matasa a Agadez.
Kasan matasa suna fuskantar matsaloli a ce da yawa ga rashin aiki, ga sace-sace, ga tare-tare na hanya, duk wannan abubuwan gado ka gani ana ya danganta su ga matasa. Musamman kasashen Mali da Burkina da Niger kungiyar IAS tunda su da kansu ma ana cikin matsaloli, abin ya shafi matasa da kanshi. Wannan dole ne sai matasa sun gamu duka su san menene mafita a cikin wannan abu don su magance matsalolin su.
Taron dai ya samu halartar maza da mata daga kasashen inda suka shafe kusan mako guda suna tattaunawa. Kaita Diyoma Tunkara matashiya ce da ta fito daga kasar Mali tace akwai buƙatar shugabannin ƙasashen yankin su samarwa matasa da mafita. Tace mu matasa muna fuskantar matsaloli masu yawa musamman mata da su ne lamari ya fi shafa idan aka kwatanta da takwarorin mu maza, don haka ya zama wajibi shugabannin ƙasashen mu su samar da wata mafita ga matasa domin daƙile duk wasu fitintunu da ka iya tasowa. Adama Sonogo wanda ya fito ne daga ƙasar Burkina Faso shi kuma kira yayi ga matasa da su tashi tsaye. Yace ya zama dole matasa su nemi sana'o'i koda kuwa suna aikin gwamnati, kasancewar a yanzu an samu karuwar larurori na rayuwa wanda dogaro da albashi kawai ba zai isa a tafiyar da rayuwa ba. A ƙarshen taron dai matasan sun fitar da shawarwarin da suke ganin idan hukumomi su yi aiki da su za a iya magance wasu daga cikin matsalolin rayuwar da matasan suke fuskanta a ƙasashen kungiyar ta IAS. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
Tuwa gaida Hamid Mahmud, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar ta Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro,
barka da kasancewa da wani sabon shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Shirin yanayi da muhalli na wannan mako zai dora ne da bayanan masana akan matakan kariya da suka dace hukumomi su kiyaye don takaita radadin ibtila'in ambaliyar ruwa ko fashewar madatsun ruwa. Sunana Aisha Mu'azzu. Yayin da al'amura suka fara daidaita a birnin Maiduguri na jihar Borno Najeriya, sannan gwamnati tana ci gaba da kokarin tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta raba da muhallansu. Dan rajin kare muhalli Umar Salih Anka ya ce ya zama wajibi hukumomi su kiyaye haƙƙin da ya rataya a wuyansu ta hanyar samar da wani asusu na musamman don kula da matsalolin ambaliyar ruwa, sannan su yi aiki tare da al'ummomin da ke zama a daura da madatsun ruwa ko hanyar ruwa don tunkarar matsalar tun kafin ta fi ƙarfinsu. Ko me yake nufi da hakan?
Kamar yadda muka sani cewa gurare kamar su Maiduguri da sauran gurare da suka samu waɗannan matsalolin, kuma wanda ake hango cewar a hasashe ma cewar akwai wani ruwan wanda ake ganin kamar yafi haka yawa da zai zo, to gaskiya wannan abu kamar yadda nake faɗa kullun duk shekara sai mun yi wannan maganganun, kuma su ma masana sai sun taru a guri ɗaya an yi maganganun nan cewar hukumar da take da alhakin ba da hasashen cewa matsalolin nan za su faru tana yi. To ni shawara ta shine dole sai an ware kudade, kudaden nan wanda daman dai akwai su a budget, sakin kudin shine matsala yanda za a yi aiki din. Dole a fitar da wani asusu na gaggawa da za a rinka ajiye shi, kuma kowai duk wata matsala ta shafi ko ce ne da yafi wannan ba a ce wannan guri ne da babu tsallaka kara a kan shi, ba wanda zai iya taba kudin nan sai dai a yi amfani da shi domin a kula da harkar nan ta ambaliya. Kuma ita harkar nan ta ambaliya akwai wasu hanyoyin da za a samu sauki a rage zafin ita matsala idan ta tashi aukuwa. Ko da sati ɗaya kafin a samu matsala Maiduguri, ina ga gwamnatin jiha labarin da muke samu ta tura tawaga su je su duba, akwai MD da ya je ko DG ne ya duba a wanda yake hukuma da ya kamata ta je ta duba, sun duba sun ga gurin nan. Amma rashin ɗaukar shawarwari gaskiya daga su local communities ko su ainihin mutanen da suke zaune a gurin muhimmanci wani lokaci yana jawo mana matsalolin a kasa samun mafita, wanda su suke da indigenous knowledge da za su iya nuna maka cewa dam din nan shekaru baya da ya kai mizanin kaza aka samu matsalar kaza, in za ka yi amfani da wannan ma wato wani lokacin gaskiya ba sai ka yi amfani da wani harka ta zamani ba, za ka hada da ita. Amma inda za ka yi amfani da indigenous communities za su iya baka hasashen cewar za a iya samun wannan baraka ko ba za a iya samu ba.
Daraktan tabbatar da samar da ruwa a hukumar kula da kogunan Hadejia Jama'are injiniya Muhammad Mustafa Umar a ci gaba da hirar shi da abokin aiki Mahmud Ibrahim Kwari ya yi bayani akan irin dabarun da suka tanadar don sanar da mutanen da suke zama a hanyar ruwa a duk lokacin da aka tabbatar da yiwuwar samun ambaliyar ruwa don takaita irin asarar da ka iya biyo baya.
Akwai hanya biyu, hanyar da misalin muke da madatsun ruwa to ne ke gama mun san yawan shigowansa, mun san kuma abin da zai iya fita, to daga nan sai mu yi asashe mu ce to zuwa daga lokaci kaza za a fara samun tumbatsan dam, to shi kuma lokacin sai a fara sanar da duk al'umman da suke kan wannan kogunan da suke kan wannan dam din a gidajen radio, to ruwa zai iya zuwa a kowane lokaci su tanade shi su nisanci wurin a nisanci ayyuka a gabar kogi, to shi wannan tunda shi ne muke da iko akai. Amma akwai kogunan da a ƙarƙashin mu bamu da iko akai, kamar prevent kenan zamu ce, wanda kaga kamar kogin Jama'are, kogin Misau, har su wannan babu wasu madatsa akai da su kogin Igi. So su wannan galibi abin da muke shine akwai wani tsari da aka kafa wanda ake cewa river watch, shine masu sanya ido a wannan koguna din, to garuruwan ƙauyukan da suke kan kogi daga can farkon kogi can sama har zuwa ƙarshe, su wannan al'umman da suke nan sai a dauki mutum ɗaya ko biyu sai a koyar masa yanda idan kaga ruwa ya zo wuri kaza to ka sanar da na gaba da kai tunda ruwan a hankali yake zuwa zai wani zai dauki awa biyu ne kan yazo daga wannan gari zuwa nan wani kwana biyu wani kwana uku wani sati to su wayannan al'ummin tun daga sama
farko
kana cewa daga sama daga ina ya faro kenan misali kuma ce kogin jama'a rai ai kaga daga gadar maiwa da ka dauke shi
bangaren Bauchi
yawa eh to anan ne zaka fara samun al'ummu mai yawa kuma nan ne gada nan ne alƙarya daga nan zaka iya fara ganin tumbatsar ruwa tunda akwai koguna da yawa da ke shigowa sai haɗu a gada a wuri ɗaya ta gada ɗaya ke fitowa to wannan tumbatsan daga su wanda sai a ce a samu mutum ɗaya ko biyu a gadar maiwa daga ya ga wannan ruwa ya tashi dan ruwa ga shiumi ne wasa ya awa ɗaya biyu sai tashin da ba a tunani so shi sai sanar da misali mutumin da yake ninki to mun ga ruwa ya fara tashi har ya kawo gaba kaza sun sani dama shi kuma na ninki sai su sanar da al'ummar su kuma aye ko a sanar lallai ga ruwa tashi a gadar maiwa an misanci gabar kogi to kowane lokaci zai iya zuwa a matsayin su ma na yau da kullun sun san daga gadar maiwa zuwa ningi a wanni kaza yake ko kwana kaza to shi kuma na ningi shi kuma sai sanar da na gaba kaman an muce goran daga ningi zuwa goran kogin watakila yana yin kwana biyu uku mun samu labarin ya zo gadar maiwa daga gadar maiwa ya fara zuwa zai zo ningi daga ningi kuma fa sai ku saboda haka mu yanzu ya zo wurin mu mayo ku kuma ku tanade shi gobe ko jibi misali su kuma na goran sai sun sanar da misali fago ko kuma zigau ko kuma jama'are to lalle duk wayannan kauyuka da suke kan koke lalle ruwa ya zo goran fa ya cika ya tumbatsa to lalle kowa sai ya nisanci wannan dan in ba haka ba kana aiki a gonarka za ka wai gari ka
ana ta bangaren kuma Dr. Amina Aminu Idris ta Jami'ar Bayero ta yi tsokaci ne akan hadarin da ke tattare da yawan hakar burtsatsen ruwa da matakan kariya daga tumbatsar madatsin ruwa ko yawan hakar rijiyoyin burtsatse
yawan drilling na bohol in kana drilling yana jijjiga kasa yana iya kawo aspect
jijjiga
kasa saboda me yasan ya yau kai kai nan da taku 50 misali zuwa 60 makwabcin ka shi ma ya girgida nashi ba za ku yi bohol ɗaya ku rika amfani da shi ba sai kaga alai ɗaya kowa in gida goma ne kowane gida ya yi drilling shi to me kake ganin aka yi ma kasar ta da ake jijjiga ta kuma in an jijjiga ta din nan karkai tunanin za ta koma yadda take ba za ta koma ce sanya idan bohol za a yi layin unguwa zan na ku yi ma kanku uku a yi ba wanda ne zai rinka ba mu to kuma ma muna da dam dam dama da mannan me yasan ya ma za mu kai ga muna yin bohol tun da muna yin bohol ne dan mu samu ruwa anta za a yi amfani da shi a gidaje amma idan ne kana samun ruwan famfo kana biyan wani abu da za a rinka kula da harkar sakin ruwan nan ba wani wanda zai zo ya ce yau in ka lura yin bohol bohol din nan shekarun baya bayan nan ne yawa da tun da ake samun ruwan famfo ba wanda ya damu da ya gina bohol wanda mun fi samu abin nan to kuma idan ana yi ba a duba menene zai zo ya jama na matsala in kuma ya zama dole sai mu yi babba a wuri wanda zai iya kai ma kowa da kowa a unguwa
kamar za a iya cewa akwai sakaci na gwamnati wajen fari a yi zancen bohol din nan barkace
to ba za mu ce sakaci ba kuma za mu iya cewa kasawarsu ruwan da ake badawa da ai ana iya bada ciyansu tunda hanyar samun kudaden shiga in mun duba mun ga akan shekaru 20-30 da ya wuce sun karu
sai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya amince za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Umar Salih Anka injiniya Muhammad Mustafa da Dr. Amina Aminu Idris da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Ma'azu nake cewa mutara a shiri na gaba zuwa makon gobe
to madalla yanzu kuma lokaci yayi da za mu bude layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kamar yadda muka faɗa a farkon shirin muna son jin ra'ayoyinku ne kan matsalar faduwar darajar naira akan kudaden kasashen waje musamman dalar Amurka da yake cinye kicinyewa muna da mai kiran mu a na farko daga jihar Kebbi wake kallayi a jihar Kebbi wa muke tare da shi a jihar Kebbi to menene ra'ayinka dangane da maudu'in da muka ambata
na'am
nace menene ra'ayin da zaka bayyana To ina ganin na birnin Kebbi wato layin naka yana da tangarda bari mu je jihar Nasarawa wake kan layi a Nasarawa
Assalamu alaikum
wa alaikum assalam
yawa kuda tare da babawo mai agode na ran tingarin gidata
to madalla menene ra'ayinka
madalla ra'ayinka a kan wannan batun da suka kawo su yau hakikanin gaskiya wannan al'amari kamar yanda
to bari mu je Kwantagura a jihar Niger wake kan layi daga Kwantagura
kana magana da engineer mai gero makeri Kwantagura jihar Niger
to engineer menene ra'ayi dangane da maudu'in mu
gaskiya abin da yasa na sanin na naira tayi kace saboda waɗanda adda marayi iko sun tara dala sun boye dala kashi kin wari da naira to shi yasa ba su son dala ta faɗi naira ta cigaba saboda su ba naira ne gaban su ba dala a gaban su inda a da ake naira a gaban su na sanin na bai yiwa a ce naira mu ta yi kace amma saboda sun tara dala sun yi dankin to shi yasa sun yi ko uku da naira sai dai dala ta cigaba don haka Allah shi wani magani na sanin injiniya mai jerin makari Kwantagura jihar Niger
to madalla sai kuma jihar Nasarawan Najeriya wake kan layi a Nasarawa
Assalamu alaikum sunana Shafale Katin Madaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa mallamin talaba barka da yake
madalle mallam Shafale muna jinka ka bayyana ra'ayi
mallam mutala wallahi gaskiya shiwa kabanni mu na Najeriya nan ba abin da zamu ci sai mu ce inna billahi wa inna ilaihi raji'una dan gaskiya akwai rashin iya shugabanci tattare da su inda suna da iya shugabanci ina ganin naira ba ta iya waduwa kuma ga baki dai dalar nan sun kwashi su ne suke amfani da shi a gidansu daga su CIA su mu dai abun fatan mu shine addu'ar mu ubangiji sarki Allah ya kawo mana sauki a wannan kasa namu Najeriya mu samu dogito kuma Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya assalamu alaikum
wa alaikum assalam bari mu je jihar Kaduna wace kan layi a Kaduna garin gwamna
to sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna
to Alaramma a bayyana ra'ayi
to gaskiya faduwar darajar naira abun baya mana daki matuka illa iyaka mukan dangata abun nan ga shugabanni duk lokacin da aka ce an bar naira ta nemo makanta daraja to tun daga wannan lokacin darajar ta yi ba zai fice gwamnati ta saki darajar naira ta ce ita za ta nemo makanta daraja ba yana da kyau a tsarin da za a yi a farfado darajar naira sai ka ga ka kwashi kuɗi da yawa amma dalar da za a baka ɗan ƙasa sannan kuma a rage cin bashi irin yarjejeniyar nan da ake da turawan yamman nan bai kamata a ce su shugabanni suna ɗauka suna mai da shi wato dole sai sun aiwatar da shi
to madalla
ba dole ba ne
to masha Allah muna godiya kwarai da gaske bari mu je jihar Jigawa wake kan layi a Jigawa
kuma hodi ne daga garin Kiri a Kano local government
to menene ra'ayinka
alhamdulillah ra'ayina kuma hodi ne daga
muna jinka ka bayyana ra'ayi
to local government a ra'ayina gaskiya wani al'amari dare sai dai ni addu'a kuma gaskiya shugabanni sun fi koma a gaba yanda suke son kowanne ya samu matsaloli yaka ne kariya mana darajar merori Baba abin da yake cikin sai dai addu'a Allah ya fitar mu lafiya.
To amin sun mu amin. Bari mu koma jihar Kaduna. Wake kan layi a Kaduna.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, a bayyana ra'ayi mana.
To sunan Mustafa Faruku, wannan al'amari da Najeriya sai dai bace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni a duniya sai an cewa ban ba ga kasar. To balanta da wanda cikin kancin kanta ba amma sai dai a ce kawai shi ne abu ne wanda zai kawai ana yin wani abubuwa wanda ma ba su zace ba a ce wani shugabannin mu na Najeriya dala zai a gaban su ba wai ne
to na Kaduna layin naka sai a hankali bari mu je jihar Kwara wake kan layi a Kwara
eh kuna tare da Bello Garba dinawa kala daga nan Kwara
to kala a bada ra'ayi
to Alhaji Mutala gaskiya abin da ya kawo wannan rashin shugabanci na gari shugabanci na gari yana ɗaya daga cikin abubuwa suka kawo taɓarɓarewa naira an mai da hankali ga dala ba aiki da naira, to shi ya kawo wannan taɓarɓarewa. Yanzu naira a ce naira ta nemi kanta, ta nemi ma kanta, to shi ya kawo wannan matsaloli duka. Wannan ita ce gudun mata, na gode biyoyi.
To bari mu je jihar Filato. Wake kallaye a Filato?
Plan Muhammad Yalwancin Dam Plateau State.
To da Yalwancin Dam, menene ra'ayinka?
Sai na kawon abu duk da wani shiri ne kawai na tsarin saka talakan Najeriya. Sannan abu kuma gaba ɗaya mu ma kamar talakawan Hausa mu kawai ake yi. Sannan kullum mun kasa gane kan.
To layin naka ya tsinke, da fatan za a yi mana aikin gafara. Bari mu je Katsina. Jihar Katsina wake kan layi.
Daga Nijar.
O, daga Nijar. To mu je ina Nijar. Wake nan. Kana jin mu kuwa? Wake magana daga Nijar. Muna jin ka wake, magana menene ra'ayinka?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mutara Faruku sai inna.
Na'am.
Mai magana Umma Malam Ashikon kuma da Isan Rogon Didi.
To.
To abin da ra'ayi na kuka ga wani tabarbare ne ran kuka ta abin Najeriya. Kawo da kai karore da gobiya. Mai amma su kifi na son kana ka saleta. Abin da sun funa ga dala na irin wanda an tare. An ku go kuma ku kuna da wani naira. Sai nan dan ku kuna abba ku ga jarda da yara ku kuma ku kuna da yake aka tana kana jira ta wala. Ya gode muke Amerika Umma Malam Ali da gidajen da suke hore Niger.
To to shikenan, to muna godiya kwarai da gaske. Daga Niger sai jihar Zamfara Najeriya. Wake magana daga Zamfara.
Amincin Allah ya tabbata gare ka. Sunana Nasiru Husaini ne Gonjo, sakatare kun yi maka waye, maka barka da warhaka.
Barka ka dai Malam Nasiru, muna jin ka.
Ya sariya jama'a, sai ba tare da wani ya gama abin da ake magana kan shi, mun barka ka buje da yayin ya lalaye.
To to shikenan, to muna godiya kwarai da gaske. Kuma kai ne kira mu na muna magana ne akan yawa tabarbarewar darajar naira a Najeriya, wanda ya ki cinyewa.
Eh, gaskiya wannan abin tun baya muke maganan cewa kuma mataki akai ne, saboda a daina barin amfani da dala kowane lokaci, a dauko naira a danga amfani da shi ta kowane hauji. Da an kai amfani da naira ya zama ya dauki kare gaba kidiya, to dala ma akai kasu ba wurin mu da dala a Najeriya.
Tuma dalla.
Allah kara mu kudin mu daraja, Allah saka shi lafiya. Malam Mutala, ina maka fatan alheri. Abokin ka ne Nasiru Hussaini ne Gondo, bakin sauka ta gudu jihar Zamfara. Allah ya baki lafiya.
To amin, muna godiya kwarai da gaske. Sau da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Sojojin Isra'ila sun gaggauta gargaɗin mazauna garuruwa da ƙauyuka sama da 20 da ke kudancin Lebanon a yau Alhamis da su hanzarta ficewa daga gidajensu su nufi arewaci domin kaucewa cutuwa, a yayin da Isra'ilan ke ci gaba da kai harhara ta ƙasa akan Hezbollah. Mai magana da yawun sansanin 'yan gudun hijira na Larabawan Lieutenant Colonel Avichev Adre ya sanar da bada shawarar ta kafar sadarwar zamani ta X ga mazauna yankin cewa su koma yankin arewacin kogin Avali domin tsira da rayuwarsu. Ya ce tsayawa a yankin kudancin zai jefa rayuwarsu a cikin haɗari. A wani labarin makamancin wannan, a yau Alhamis ne jami'an lafiya a Lebanon din suka ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya fada kan wani gini a Beirut da yayi sanadiyar kisan akalla mutane 6 ya kuma raunata wasu 7. Sojojin Isra'ila sun bayyana cewa suna gudanar da ayyukan soji ne da ke kaikaitar Beirut a ci gaba da gurin kaiwa ga kungiyar mayakan Hezbollah. Shugaba Salva Kiir na Sudan ta Kudu ya kori shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar mafi daɗewa a kan kujera, inda ya maye gurbinsa da wani na hannun damansa ƙarƙashin wata dokar shugaban ƙasa. Korar Akol Kurkuk, wanda ya shugabanci hukumar tsaro cikin gida mai cike da cece-kuce da ke ƙarƙashin babbar hukumar tsaro ta ƙasa NSS tun bayan lokacin da ƙasar ta karɓi 'yanci daga Sudan a shekarar 2011, ta zo ne makonni bayan da gwamnatin riƙon ƙwarya ƙasar ta sake sanar da ɗaki gudanar da zaɓe a ƙasar. A ranar Alhamis ɗin nan, sabon sakatare janar na ƙungiyar ƙawance ta NATO Mark Rutte ya ce ƙungiyar na sanar da cewa Ukraine da buƙatar gaggawa a faɗan da take yi da mamayar Rasha, a lokacin da ya ziyarci Kyiv domin tattaunawa da shugaban Ukraine ɗin Volodymyr Zelensky. Rutte ya shaida mana ilimin labarai cewa abu ne mai muhimmanci gare shi na ya je Ukraine a wannan lokacin.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk, sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.